رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ودي أتبتك الله سبحانه وتعالى ليدا دمودنشي قبل كرات اللتافين كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد نا الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب من فاتن الله سبحانه وتعالى يمس رحمه يو سافيان أصبر يومنا 27 غوة جماد الأولى هجر في يوم هلتا صلى الله عليه وآله وسلم دق قرم مكزوى برن مدينة لشكرة دبودة أليه لتلاتن دتقواس أكداية ميلادية يومنا 25 غوة بيو شكرة دبو بيد بو مشابقوي to muna nan dai a cikin wannan babi babu du'a ila shahadati alla ilaha illallah babun da ke nuni akan wajabcin kira zuwa ga tauhidi zuwa ga la ilaha illallah tun satin da ya gabata mun fara karatu a cikin wannan littafi mun faɗi dalilin da ya sanya malam ya kawo wannan babi a daidai wannan muhalli bayan ya riga ya bayani akan tauhidi da wajabcin sa da falalan sa da kasancen wanda ya tabbatar da tauhidi zai samu daukaka daraja madaukakiya gobe kiyama ya kuma tsoratar akan shirka da Allah to idan ka gane wa'annan abubuwa masu alkhairi ka gane wa'annan abubuwa masu albarka to abin da yake wajibi akan ka shine ka kirinyi mutane zuwa ga haka kamar yadda muka bayani cewa da'awa zuwa ga Allah kowa zai yi ne da daidai gurgurdan iya irin daman da Allah subhanahu wataala ya bashi wani yana da zurfin ilimi zai yi gurgurdan ilimin sa wani yana da dukiya zai yi da irin dukiyar da Allah ya bashi wani yana da wayau zai amfani da wayansa ganin ya ciyar da la ilaha illallah gaba kowa zai ne gurgurdan irin daman da Allah subhanahu wataala ya bashi kamar yadda kaga masu siyasa sukan shiga kauyaku da birane zaka shiga can wani kauye kai tafiyan kilomita 60 70 a kauye kana zuwa sai kaga fostin yan siyasa ai ba da kafafuwan su suka tafi ba kai su akai aka tallata sai kaga mutane a can kauye amma suna rigima akan yan takara wani ake so ko ba wani ba ya akai suka sani talla aka kai to haka nan ya wajaba a tallata la ilaha illallah a shigar da ita kusuroyin duniya ai bayanin sakon dake karkashin la ilaha illallah muhammadur rasulullahi inda la ilaha illallah nan bata kai ba akai ta inda ta kai amma an kai ta a hagungunci an yi bayanin ta mummunan bayani wanda zai bata ta ya kasanta ma'ananta ya wajaba kai kuma kaje kai bayanin hakikanin ma'ananta da nagartaccen sakon dake karkashin wannan la ilaha illallah muhammadur rasulullah kowa zai amfani da irin daman da Allah ya bashi wanda ke da dukiya zai dauki nauyin waɗanda suke da ilimi domin su je su isar da wannan sako wanda ke da dabara da wayo zai tsara hanyoyin da za a bi a shigar da la ilaha illallah tamamai ko ina ta shiga ko ina wanda ke da hali ya dauki nauyi a gidan radio a rika sa karatu la ilaha illallah ana isar da sakon Allah subhanahu wataala wanda bai da wannan hali ya rika siyan littattafai yana ba dalibai yana daukan nauyin dalibai su je su koyo la ilaha illallah wanda ke da hali ya dauki nan waɗansu dalibai su tafi makarantu da za a karantar da su hakikanin ma'anar la ilaha illallah bima dai dai kamar yadda muka bayani wancan sati wannan wajibi ne akan kowane musulmi domin shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya tsaya ya riki yayi shi kai da fata yayi da kansa kuma ya tura ɗan sako suka yi shi sannan kuma shine sanannen abin da aka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi akan sa ya rayu a kansa ya mutu kuma akan shi Allah subhanahu wataala zai tashi shi ranar tashin alkiyama kuma alhamdulillah sai Allah subhanahu wataala ya gwama wannan wajabcin ya gwama shi da ambaton sashi daga cikin falalolin da zaka samu idan kai da'awa zuwa ga Allah kai da'awa zuwa ga la ilaha illallah shine idan kai aiki kai da'awa zuwa ga Allah duk wanda ya karbi wannan sakon naka yayi aiki da wani ba cikin musulunci duk ladan da Allah ya bashi kai ma Allah subhanahu wataala zai ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sama ladan shi baya yankewa ga baki daya saboda me saboda shine ya fara kira zuwa ga Allah da haka duk wanda ya aiki da musulunci a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi na da ladan shi wa inna laka la ajran ghayra mamnun ladan manzon Allah ba zai taba yankewa ba matukar dai alkiyama bata tsayo ba to mun dai karanto wancan aya na alqur'ani mai girma kul hadhihi sabili أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين من جي باب مكوا duk wanda yake jin yana cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani ya dora mishi aikin da manzon Allah ya zo yi a duniya menene aikin manzon Allah ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah sai ya ce ana wa manittaba'ani da ni da duk wanda ya bi ni ashe duk wanda yake jin shi na manzon Allah ne dole aiki da irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da haka ita ce da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ala basiratin ana wa manittaba'ani ni din nan da duk wanda ya bi ni muna kan basira muna kan ilimi muna kan hujja muna kan yaqini da tabbas ba muna kira zuwa ga abin da bamu sani bane ba muna kira zuwa da hauma-hauma bane a muna kira ne zuwa ga abin da yake gaskiya abin da yake daidai da haka dole ne sai mutun ya samu wadannan abubuwa to mun karanto wannan ayar kuma mun shiga cikin hadisin Abdullahi dan Abbas da yake bada labarin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki sayyidina Mu'adh bin Jabal zuwa kasan Yaman wancan lokaci kamar yadda muka yi bayani kasan Yaman Yahudu da Kiristani suka mamaye kasan Yaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa wata shimfida ya ba shi wadansu ka'idoji da dokoki da zai tafi akai yayi mishi kyakkyawan tsari yanda zai gudanar da da'awansa idan ya tafi kasan Yaman kamar yadda muka yi bayani cewa ya tura Abu Musa ma har ya ba su wadansu dokoki cewa ku hada kai kar ku rabu ku riƙa sauƙaƙa ma mutane kar ku rika tsanantawa ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku cikin abubuwan kuma da ya ƙara Mu'adh bin Jabal shine ka sani cewa fa zaka tinkaro dinsu mutane ne masu hadari kware da gaske domin ahlul kitabi yahudu ne yahudu kuma sanannen abu ne cewa suna da zurfin ilimi domin suna da littattafai da Allah subhanahu wataala ya saukar musu daga sama kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai dai sun caccanza littattafan ne sun musanya taj'alunahu qaratis tubuduna wa tukhuna kathira sun caccanza littafan su suna abinda suka ga dama amma wa illa Allah subhanahu wataala ya saukar musu da littafi kuma suna da ilimi sananne sai manzon Allah ya yi ma Mu'adh shimfida cewa to ka san irin mutanen da zaka kalubalanta wanda a karkashin nan mun rika fitar da wadansu abubuwa da za a rika daukan izina da su a babin da'awa cewa idan zaka yi da'awa ka san wayansu mutane zaka yi ma da'awa ka san wani irin harshe zaka yi musu amfani da shi ka san lokacin da ya dace kai musu da'awa iri kaza ka san lokacin da ya dace kai musu da'awa iri kaza kuma ka shirya ma fuskantan kalubalen shubuhuhi musamman ga mutanen da ka san suna da irin wannan dabi'a na kawo shubha domin ruguza addini akwai mutane masu shubuhuhi waɗanda sukan kawo shi domin su ruguza addini to duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma Mu'adh bin Jabal shimfida akan wannan yace ka kiranye su zuwa ga farkon abin da zaka kiranye su shine awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wannan shine muhalli shahid shine farkon abin da zaka fara kiran su akai duk in ka je ka samu rayuwar su ta yamutse ta kazance ga fashi da makami ga sace-sace ga zina-zinace ga dauke-dauke ga shaye-shaye ga rashin tsari ga bankaura ga shiririta menene zaka kira su akai karka ce to yanzu zamu zo mu tsara kaza mu tsaa farkon abinda zaka fara musu da'awa akanta shahadati Allah ilaha illallah ka kiranye su akan su imani da Allah subhanahu wataala su yadda da samuwar Allah su yadda da kadaituwan Allah subhanahu wataala a cikin sunayensa da sifofinsa da cancantansa da bauta kuma su yadda su bauta ma Allah subhanahu wataala kuma su kore dukkan wani kofa na shirka gare shi subhanahu wataala idan suka yi wannan suka karbi sakon manzon Allah suka yadda da shi to shikenan an samu marhala ta farko koda mutuwa suka yi akan haka nan suna kurakure suna laifuffuka ana sa ran za su shiga aljanna amma idan suka mutu babu wannan ba su ba rahmar Allah subhanahu wataala to manzon Allah ce mishi kira mutane zuwa ga la ilaha illallah a wata riwaya yace ka kiranye su zuwa kadai ta Allah ila an yi wahidullah ashe tauhidi shine la ilaha illallah in kaji an ce at-tauhid to ita ce la ilaha illallah idan kaga la ilaha illallah tana amsa wani suna daban tauhidi na amsa wani suna daban to wannan an samu damiji masu kiran la ilaha illallah nan ko masu kiran tauhidin nan suna kiranta ne da ƙarya ba da gaskiya ba domin la ilaha illallah ita ce kai tsaye at-tauhid da haka ana kuma kautar da wannan to ta tashi daga da'awa zuwa ga musulunci manzo Allah ce in sun maka da'a sun maka biyayya sun yadda sun musulunta to ka gaya musu akwai salloli guda biyar akan su a cikin dare da yi azhar al-asr maghriba isha'i asubai wadannan su ne salloli guda biyar wanda qur'ani ya tabbatar da su sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da su kai musu bayanin wadannan salloli guda biyar za a yi su a cikin dare da yi idan sun karbi wannan sun ce mun ji mun bi to ka gaya musu akwai zakka akan su ita kuma wannan zakkar ana karbanta ne daga masu dukiya ana mai da ita zuwa ga talakawa da aka kaji inda ake karkatar da zakka kenan in an karba daga masu dukiya sai a mai da ita zuwa ga talakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inhum afa'u kalizali idan suka yi maka da'a suka yadda da wannan suka bi suka yi maka biyayya fa iyyaka wa qara'im amwalihim manzon Allah ce to a hirdinka ya kai mu'az a hirdinka ina tsoratar da kai ka nisanci zababbu daga cikin dukiyansu wannan ya fara mishi bayani akan irin wato salan da ake bi gurin karban zakka idan ka je za ka karbi zakkan dukiyar mutane musamman na amfanin gona ne ko ko na dabbobi ne to ka nisanci kara'im amwalihi wato zababbu daga cikin dukiya wato kaga wannan ana magana kenan akan idan shugaba ya aika wanda zai karbo zakka idan shugaba ya aika wanda zai karbo zakka to idan ya je karbo zakkan kare amfani da karfin sa ya dauke uwan garki ko kuma ya dauke wacce take yawan haihuwa ko kuma ya dauke mafi kyau a ciki a akan duba tsaka-tsaki ne ba za ka je can kololuwa ba ba kuma za ka dawo can kasa ba ka ce to ina rubabbiya a ciki ina wata walaka a ba haka ake yi ba ko kuma ina mafi nagarta daga cikin wannan dawar ta ka ko shinkafar ba ita ake dauka ba ina mafi kaskanci ba ita ake dauka ba sai a zo tsaka-tsaki to shine annasa san ke ga mu'az fa iyyaka wa qara'im amwali a hirdinka kace za ka karka zuwa ka dauko zababbu daga cikin dukiyansu tunda ayi mishi bayani akan zakka ne ka karbi zakka daga masu kudi ka mai da ita zuwa ga talakawa to wurin da za inda za ka yi ka karbi zakkan nan to ka nisanci zuwa ka zabo mafi nagarta kara'im kenan jam'u karima ko fa iyyakum wa kara'ima ya zama kara'ima saboda iyyak bi ma'ana mansubun bi iyyaka ko yau at-tahzir to ka nisanci manya-manya zababbu daga cikin dukiyoyinsu sai dai ka tsaya tsaka-tsaki sannan wata bid'a wata al-mazlumi ya kai mu'az kar ka ga kai sahabi ne kar ka ga ni na aike ka kar ka ga ka je da awa zuwa ga Allah ne waɗannan abubuwa guda uku to duk da haka ka nisanci addu'an wanda aka zalunce shi kaji yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya ma dan sakonsa yanda ake mulki yanda ake shugabanci yanda ake jagoranci kaga wato addinin musulunci babu addini mai adalci kaman addinin musulunci babu mutum adali kaman musulmi in ya riko da addini musulmi idan ya riko da addini ne abun nan kabilanci kai addini ma bai rufe mishi ido yake adalci wala jira man nakum shan an qawmin ala allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa addini musulunci kadai dake da wannan amma fa in an yi riko da shi kana iya samun musulmi ka same shi azzalimi wannan kuma zalunci ta kofofi da dama ko a cikin aikace-aikacen gwamnati ne ana iya samun wannan domin kaga wannan a cikin aikin gwamnati ne manzo Allah ya gaya mishi wannan akan iya samun wani shugaba azzalimi idan yana da sabani ta mutun da mutun tsakankanin shi da wani sai ya amfani da kujerar sa sai ya azabtar da wannan mutumin zalunci ne wannan zalunci ko yana jin haushin mutanen wata anguwa sai ya amfani da kujerar mulkin sa sai ya danne su ya hana a kawo musu aikace-aikace yankin su me yasa saboda akwai sabani tsakankanin shi da wadansu mutane a cikin wannan yanki to annasa sai ya ga ya mu'ad ka tsoraci addu'an wanda aka zalunta wato da dai kada ka kuskura kai zalunci kada kai zalunci
Duk da kasancewan fa kaga manzon Allah ya yake shi. Ya je da awa zuwa ga addini ne, kuma gashi sahabi. Kuma zai je gurin Yahudu. In kai ne saka ci a Yahudu, ba Yahudu, shehu. Ai ba abin da ba za a yi musu ba. To a daidai lokacin da zai tafi zuwa ga Yahudu kuma shi gashi sahabi. Kuma zai je da awa zuwa ga Allah. Kuma annabi ne ya aike shi wannan aikin, amma annabi ya ce ka tsoranci addu'an wanda aka zalunce shi. Da haka da wannan ƴan uwa wato duk halin da ake ciki kai bakin kokarin ka ga ka nisanci zalunci. In ana maganar zalunci, ni ba na magana kan zaluncin shugabanni. Idan shugabanni suka yi zalunci, zalunci duka zalunci ne, amma idan suka yi zalunci, kai kanka ka san akwai gaban da sai ka ba wanda daga cikin su hanzari. Amma zalunci mafi sharri shine irin zaluncin da ke gudana tsakankanina da kai, muna sallah a masallaci dai amma muna zaluntan juna. Yanzu idan abin Allah ya kyauta, kai kuskuren ba wani abokinka ko wani wanda kuke sallah da shi a masallaci ka bashi bashin 50,000. Yana tabbatar maka da wannan shine sanadiyyar rabuwar alaƙanku da shi. Ba zai ba kuɗin nan ba. Cikin kowane mutum 10 da ƙyar za ka ba mutum ɗaya bashi ya dawo maka da shi. Da ƙyar za ka ba mutum ɗaya bashi ya dawo maka da shi. Cikin kowane mutum 10. Ka ɗauki masu sana'o'i, cikin kowane mutum 10 da ƙyar za ka samu mutum 2-3 za su tsare maka amana. Yau samu wani kafinta, kafinta da Allah ya mun lissafin wannan aiki nawa zai ci. Yi maka lissafin katako iri kaza, kuɗin shi kaza, kusa iri kaza, kuɗin shi kaza. Idan da za ka ce to ga kuɗin ka je a siyo a yi min aikin nan. Da ƙyar ya je ya siyo maka waɗannan kayayyakin da ya gaya maka. Musamman in ya san baka san kansu ba. In ya gaya maka kuɗin wancan naira 1,000 ne sai je ya siyo maka na 900. Yana ganin ya ci riba bayan ya ci maka kan shi wuta. Inda za ka samu tela, shi ma ka yi mishi irin wannan, shi ma irin matsalar da za ka samu kenan. Bi ma'ana dai rayuwarmu zalunci ta riga ta shiga teka tutu. Zalunci ta riga ta shiga teka tutu a cikin rayuwa. Gaskiya sai mun zo mun ji tsoron Allah mun gyara irin waɗannan munanan ɗabi'u. Wanda na daga cikin abin da ke kore mutane zuwa ga addini. Idan ana magana akan cin hanci da rasawa da arna da musulmi duk sun yi tarayya. Haka ake cin kuɗin al'umma. To daga ba kuma ka zo ka ce mishi musulunci, wani musulunci kuma. Menene a musuluncin zaka nuna mishi bayan ku tare kuka zalunci al'umma? Tare kuke zuwa kuna shaye-shaye, tare kuke ƙungiyar asiri. Ta yaya za a yi tallata mishi musulunci? Ya tallata mishi ya ce mishi mene to? Ya ce mishi ka zo ka yi musulunci, musulunci akwai kyawun ɗabi'u, akwai imani da Allah a ciki, wani imani bayan kuna zuwa kuna sujjada ga gunki. Suna sujjada ga ababen shirkansu koma bayan Allah, masu ba su sa'a su yi mulki su yi kuɗi. Wani musulunci yana da kyawun ɗabi'u bayan tare muke cin kuɗin gwamnati. Tare muke shaye-shaye, tare muke kaza, tare muke kaza, tare muke bin mata. To ire-iren waɗannan miyagun ɗabi'u da zalunci da yake tutu a cikin mana daga cikin abin da ke kore mutane zuwa ga addini. To gashi annabi yana gaya wa Mu'adh, wattaqi da'watal mazlum, ka nisanci addu'an wanda aka zalunta. Yanzu nan abin Allah ya kyauta, wayanka ka manta da ita a masallacin nan. Idan aka watse a masallacin nan ka dawo bayan minti 30 ba za ka ganta ba. Kuma in ba kana da rabuwan nan wayan tasirwan take nan daga nan har tashin alkiyama. Abin ban takeici har yara ƴan ƙanana ƴan shekara 7, 8, 9, 10 in suka tsinci wannan ba za su kai maliman ba. Sun samu haka nan yaro zai ta boye 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 ya san inda zai ya boye yana tashi zai je ya siya. A bashi 1,000 a bashi 2,000 yana ganin ya ci riba bai san ya bata rayuwar shi a gaba bane. Ya jefa kan cikin hushin Allah. Tun yana ɗan yaro Allah ya tsine mishi. Kaga yaro ƙiri-ƙiri a anguwa ya zama wakilin shedan. Ko da shedan bai zo taro ba in aka ga yaron nan shikenan an tabbatar da shedan ya zo. Me yasa? Saboda tun yana ɗan ƙanƙani ya lalace ya gurɓace. Rashin gaskiya dai ya riga ya cika rayuwarmu jama'a. Ya cika rayuwarmu. Mutum waye zai tashi daga nan ya je ya tsinci 1,000 a hanya cewa zai ci ganyen ya tsinci 1,000 ko ya kawo maliman ai bincika in an same 1000 nan to in ba san ba sa cikin asusun masallaci sai ya rika ai wannan riban kafa ai tsanta yayi da ka tsanta ka ce maka ba za a yi cigiya ba kaga wani yazo shi takalman mutane kawai bakin masallaci yake kula da su ina mai takalmi ne yake da dauri duk a cikin mu ne wannan ba muna magana a cikin kafirai bane duk a cikin mu ne fa da mai giyemun mu da mare giyemun da ustazu da waye duk a wannan babin zaka abin da Allah ya kyauta abin Allah ya kyauta idan da zamu riki imani da Allah mi hakuri da inda Allah ya aje mu irin wannan zalunci zalincin da ke tsankanin mu duk mi hakuri da shi idan ka bani amana to riki amanan nan sai dai ni in mutu in bar amanan ba in kashe amanan domin ni in rayu ba ba wai ni din in rayu sai in ci amana a'a sai dai ita amanan tana nan amma ni na mutu na batta idan muka yi alƙawari da kai mu cika ire-iren waɗannan abubuwa amma duk mun yi watsi da shi yasa mu dai a ɗabi'a baka ganin wai ɗabi'an mu ka ce wai ɗabi'an mu akwai abin da zai kiranye wai kafiri zuwa ga addini a ɗabi'a ga wani bakin ruwa da Allah subhanahu wataala dora a cikin zukatan mu ruwa na kama ya shiga hannun shi bai fito ba to kana sa ran shi ya dauko nan shi ya baka naka ne yanzu wannan nawa ne ya shiga hannun dan uwana to sai kaga sai kai da gaske amin da Qur'ani ya fadi akan ya gungu sai kai da gaske kudin ka zai fito to wannan kana sa ran ya dauko ya baka sadaka kana sa ran ya dauko ya maka kyauta amma idan da zaka samu irin masu kuɗi din nan can aje a ce su ba da gudunmuwan ginin masallaci ba su ba da ba sai ka zo kai ka gani ba sa taimakon addini kai ka taimaki addinin kai mene ko kuma kai ka taimaki musulmi da kai mene kai ainihin ɗabi'u na Allah ka shiryar da mu manzo Allah ce ma'az wattaqi da'watul mazlum ka nisanci addu'a wanda aka zalunce shi fa innahu yanda al'amari yake laysa bainaha wa bainallahi hijab ai addu'an wanda aka zalunta babu shamaki tsakankaninta da Allah duk wanda aka zalunce shi yace Allah ya isa to wannan addu'a babu shamaki tsakankaninta da Allah babu shamaki bi ma'ana automatic Allah ke karbanta duk wanda aka zalunce shi yace Allah ya isa kai ko bai ce Allah ya isa da baka ba zuciyar shi ta kudurta masa cewa ban yafe ba a zuciya to Allah subhanahu wataala ya karbi wannan biyayya ba kuma sai ya mummunan ukuba akan ta wani sai ga to me yayin Allah ya san shi mana Allah ya san me take da kura mutum zai gane me take da kura in tana wani abu da shi in bai ga talala in ya ga talala a duniya yana ganin kaman yana gani walaka walaka haja haja yana ganin ba matsala to ya bari lokacin da ya zo mutuwa zai gani idan Allah ya suna da tasiri lokacin da ya zo mutuwa idan mala'ikun azaba suka zo yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhil lilmujrimina wa yaquluna hijran mahjura a ranar zai gane Allah ya suna da tasiri ko ba ta tasiri ballanta na mutum shiga cikin kabari in koye ganganci aka je fadan alkiyama tashin alkiyama to a ranar nan komai ya barbalce masa kenan fallasashe zai zama ya zalunci wani anta Allah ya ta diban alkhairansu ana zuba masa EFCC ba kawai in ta tasa mutum a gaba ya shiga uku ya bani ya lalace EFCC wannan mutane ba mala'iku ba ba su da wuta ba su da aljanna in ta tasa mutum a gaba ya shiga uku ya bani ya lalace ballantana mala'ikun Allah su ta saka a fadan alkiyama a filin alkiyama ya za ka yi da Allah ya san mutane to gashi an gaya wa Mu'az shine ko shugaban majalisar malamai na lahira daka in kana jin malanta ne to ga ogan ku kwata kwata an ga mishi nisanci addu'an wanda aka zalunta in an ga yan babban malami irin wannan to kai fa ko ni kadin tunda Allah ya haramta maka kanshi zalunci to kar wani ya tsammanin zai zalunci ya zauna lafiya ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi Allah ce na haramta maka kaina zalunci waja'altuhu bainakum muharraman zalunci a tsakankaninku kuma na sanya shi haramu fala tazalimu kada ku zalunci junanku wallahi wanda ya zalunci wani wallahi sai ya rena kanshi tunda Allah ya haramta maka kansa alhali in ya zaluncin ya isa yayi ya isa yayi amma kuma bai yi ba to ka kai kar kai tsammani idan kai zalunci zaka zauna lafiya a ayoyi mabambanta Allah ya ta nuna maka shi baya zalunci inna Allah la yadhlimu mithqala dharra maliki ne bai ke fadin wannan Allah bai zalunci ko mithqala dharra ta وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ولا يظلم ربك احدا اكسم الله ينا غا مك شي بايا زالنجي اما كاي كاي تمانا كاي زالنجي كا زاونا لافيا الله سبحانه وتعالى شريت الدم addu'an wanda aka zalunce shi ba ta da shamaki tsakankaninta da Allah Allah zai karbe ta kuma sai ya dauke kansa akan ta akharjahu wannan hadisi Bukhari da Muslim mahalli shahada shine awwala ma ta da'um ilahi shahadatu an la ilaha illallah walahuma daga gare su Bukhari da Muslim an Sahal ibn Sa'd ne radiyallahu anhu Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi kenan al-Khazraji al-Ansari ya mutu hijran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 88 alhalin ya wuce shekara 100 a duniya yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yawma khaybari manzan Allah ya fadi a ranan yakin khaybar yawm abinnan yakin khaybar an yi ta hijira a shekara 7 a shekara ta 7 bayan hijira aka tafi yakin khaybar khaybar gari ne na yahudu gari ne wanda yahudu ke zama a ciki wani gari ne wanda suka zauna suka tsara duniya suka gina ta a ciki suke rayuwa gari ne wanda take iyaka da duwatsu sun dauki wannan ne saboda strategy irin nasu gidan shugaban suna cancancan birbishin dutse duk wanda zai kawo musu hari tun daga nesa suna gani kuma baka isa ka kawo musu hari ta wadansu yankuna ba dole sai dai ta wadansu hanyoyi da ka in suka rata hanyoyin dole kai hakuri saboda shirya musaman duniya lokacin da muka ziyarci wannan gari duwatsu ne haka zaka ga a garin amma mutanen garin suka ce mana ko yanzu in kana da rawa sai ka tsince zinari a gurin saboda sun ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mamaye garin suka tabbatar da dole ne a kore su daga garin an yi galaba akan su sai suka ta daukan dukiyar nan suna zuba a can cikin duwatsu suna babboyewa saboda me ne saboda kan musulunci amfana da dinarin su to ashe sun bar mu wadansu musulmin ne kuma a baya da haka suka ce ko yanzu in kai dace a lokacin muka ta dan jijjefa ido ko Allah zai sa kai ka tari a to mun ka tsince zinari a haka kan ka ta saka yawa to shine yawma khaybar kenan garin khayba a ranan yakin khaybar manzon Allah yake cewa la u'tiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu a wata riwaya wa yuhibbu Allah wa rasuluhu amanin ya takaita riwayar ban sani ba ana ko ya kawo yuhibbullahi wa rasuluhu ya kawo ko to ni littafin da ke hannu na kawo ya ce yuhibbullahi wa rasuluhu a wancan riwayan ya ce kuma wa yuhibbullahi wa rasuluhu manzon Allah yake cewa gobe idan Allah ya kai mu la uqiyanna rayata gadan rajulan yace gobe idan Allah ya kai mu zan ba da wannan tuta na yaki dama ranan yakin mene aka ce yakin khaybar an fita yaki ne to wane ne zai zama komandan yakin nan to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga masahabai cewa to gobe ne idan Allah ya kai mu zan ba da wannan tuta na yaki zan ba wani irin mutum ne ga sifan mutumin yuhibbu Allah wa rasuluhu mutumin yana son Allah da manzon sa wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu Allah da annabi suna son sa aljaza'u min jinsil amal irin aikin da yema Allah shi ma sai Allah ya maida mishi shi yana son Allah da manzon sa Allah da manzon sa ma suna son sa da haka shi sharadin Allah ya so ka kai ma ka so Allah sharadin manzon Allah ya so ka kai ma ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba so kawai na baka ba so wanda aiki kake gaskata shi sannan yaftahu Allah ala yadayhi Allah zai ba da nasaran wannan yaki zai ba da budi akan wannan yakin a hannun wannan mutumin da zan bashi wannan tuta kaga wannan ba kankanin mutum bane babban mutum ne domin ya samu lamban yabo cewa yana son Allah da manzon sa kuma Allah da manzansa suna son sa wa'annan lambobin yabo guda biyu kenan sannan kuma gashi Allah zai ba da nasaran yaki ta karkashin hannunsa ai kowa yana son ya jibinta kanshi zuwa ga alhaji kowa yana jibinta kanshi zuwa ga nasara shi yasa idan kana da wata agenda kana da wani abin da kake so mutane su gane su yi ba su gane ba kai kuma ka gamsu ka yi da amfanin sa kar ka bata lokaci kai ta neman sai mutane sun zo sun yi je kai aikin idan kai aka ga nasaran aikin kowa a duniya yana son ya jibinta kanshi da nasara ne kun fahimci matsalar da kyau ba wanda zai fatan ya jibinta kanshi da hasara ko tabewa ko wahala amma sai kaga idan misali wani dan gidan ku ya ce yayi aikin kirki sai aka zo ana yi ka ai wani yayi aikin kirki sai ka ji kana ce ai dan gidan mu ne ai yaya na ne kana son ka jibinta kanka ne da nasara amma in ka ji ana kai wani ai mutum banza ne sai ka shu ba za ka ce dan gidan ku bane to haka kaidar take in wani abu kake so mutane su gane to kar ka wahal da kanka sai kai ta kiran su dole sai sun zo sun gane in kaga ka kira su ba su gane ba je kai ta yi je kai ta yi idan ka ci nasaran abin mutane za su zo su da kansu za su zo suna karban wannan tallan da ka zo mishi da kai kake bi amma gobe kai za a zo a biyo ka to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga musu wannan fa batan nasu ya dukuna lailatahum sai sahabbai suka kwana suna dako suna dako a cikin wannan daren suna kukkutsawa suna tattaunawa suna tuntuntuni akan wane ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bashi ayyuhum yu'taha waye zan a bashi wannan tutan to a daidai wannan gaban akwai wata latifa akwai wani abu da ya kamata a gane sun kwane ne kowa ya kwane na tantowa ko za a ba ko ni to amma kuma kai kafai zama wane ne kowa yana tantu ko ni kai kila kun fa wane ne ka san irin wannan dabi'a yanzu idan da zan zo da naira dubu in ce ga naira dubu kamar yadda ta bada misali anan ai na bada wannan misali anan in ce ga naira dubu 50 amma zan bada ita ga wani mutum wanda yayi wanka jiya da rana ko da safe ko da yamma yayi wanka kawai jiya shikenan ha ba wai wankan juma'a ba wankan juma'a ma dauka wannan zababbiyar wanka ce kawai in ce duk wanda yayi wanka jiya to shi zan zaba in bashi wannan naira 50 da Allah jama'a duk wanda ya san yi wanka ko da mutum goma su daga hannun sun gani wanda ya san yi wanka jiya kawai kai Jafar baka yi wanka ba kaga ni jazakumullahu khair yayi kaga ana da yawa da haka idan na ce zan bada idan muka tashi nan kowa zai ta kama kafa wani ba bai taba kiran waya na ba zai nemi nan ba assalamu alaikum dama na kira ne magaisa ka san muna cikin karatu da ake me yake nufi yana nufin ya cancanci wannan dukiyar da za a bada haka dabi'an dan adam take to shine annabi ya ga masabai irin wannan zan ba wani mutum wanda yake yana son Allah da manzo na san shi to cikin sabai waye bai san Allah da manzansa akwai wani sabai da bai san Allah da manzansa da haka ashe kowa a cikin su ya cancanta shi yasa ma suka kwana suke tuntuntuni suna dako kowa yana tsammanin ayyuhum yutaha waye cikin su za a ba saboda duk sun cancanta da haka yanzu kawai idan an zabo wani an bashi zabowa ne ta alfarma da kuma kaddaran Allah subhanahu wataala amma ba wai ne yanzu ina wanda ya cancanta ina wanda bai cancanta bane duk cikin su babu wanda bai cancanta ba yanzu inda na ce ne ba zan bada 50 din nan ba sai ga wanda ya haddan alqur'ani mai girma kusan mutum sama da rabi sun cire kansu a ciki sun san ba su da rabo a ciki ko ba haka ba sun san ba su da rabo sai kuma wanda ya tabbatar da yayi digiri akan alqur'ani to kila mutum biyu ko uku za su rage sai kuma wanda ya fito da first class kila mutum daya kawai zai rage to amma aka irin wannan aka ce duk wanda ya sanye abu kaza kuma alhalin ga mutanen da suka yi shi bila adadin ai kowa zai iya sare aka so da haka wannan sayyidina ali yana da falala yana da daraja amma baya nuni akan wa duk yafi sahabbai kuma radiyallahu ta'ala anhum ajma'in falamma asbahu ya inda suka waye gari gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama suka yi jajjifi suka yi son mako zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kulluhum yarju an yu'taha kowa a cikin su yana fatan shi za a ba ashe ya nuna suna son Allah da manzo kenan ko ba sa so kowa a cikin su yana fatan shi za a ba saboda ya san yana son Allah da manzon sa kuma ya tabbatar Allah da manzon sa na son sa فقال سي من ظن الله يكيشا أين علي بن أبي طالب أين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله وسلم بايك قدران الله سبحانه وتعالى كمار إدن كيف أدام كتشا من ظن الله سلم يا إي قدان الدسياسة أما في يول لو كتش إن أنزو أكن أبن دي كياكي أكويسن وانت الرأيوة أتكي توسي زاقو دين جدن سكنيش واندكي أوري أسا wanda ke auren Essa kuma gashi gidansu daya sai ya zabo sai ya ce je kai kaga wannan ya toshe kofar duk waɗansu masu kubudidi kaga yana sai ya je tura ayyan mutane amma shi ga dan gidansu nan ai bai tura ba to yanzu dan gidansu ya tura miji Essa
ba dai kara wallahi kenan kai shikenan magana ta kai
kawai ka ce ya tura dan shi na cikin shi wannan na daga cikin iyan siyasan da'awa ko kuma siyasar rayuwa ma gabaki daya duk abin da yake alkhairi ne to kar ka rika maida ƴaƴanka da jikokinka ko ƴan gidanku a baya ka rika kusanto da su mafi karanci amfani biyu zai in alkhairi ne zai dawo gidanku sannan kuma ka toshe kofar waɗanda za su tsegumi cewa ga yanayin inda abin kirki ne sa ƴan gidansu mana to shine sai ya ce to ina Ali bin Abi Talib sayyidina Aliyu shine za a bashi wannan faqila sai aka ce huwa yashtaki ainihi ai sayyidina Ali yana fama da ciwon akolo ciwon ido yashtaki ainihi yana fama da ciwon ido ciwon akolo kenan ko fa arsalu ilayhi nan take sai suka aika ma sayyidina Ali cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka zo fa utiye bihi nan take aka zo da sayyidina Ali aka ruko shi saboda ido na ciwo ido yana ta ruwa yayi ja ba ma ya gani sai ya sa gilashin kila فبصق في عينيه ودعا له ننتكي منزل الله صلى الله عليه وسلم يمسى الدعاء يتوفي أجمع إدنسا يأدعاء يأدعاء تب أكتوفى مسائله ودعا له يمسى الدعاء فبرئ فبرأ تكون لك فديه فبرئ كأن لم يكن به وجع ننتكي sayyidina Ali ya warke kaman bai taba yin wani ciwo ba nan take ne ba wani sai da aka kai wani lokaci ba fa qahur rayata nan take sai ce to ga tuta aka ba sayyidina Ali tutan yaki fa qala sai manzo Allah yake ce masa unfuz ala risilika unfuz bi ma'ana imdi tafi ka tafi ala risilika cikin natsuwa da kwanciyar hankali a daidai wannan gaba malamai suke bayanin kenan cewa a shi gabaki dai a harkan da'awa ko a harkan yaki ba a son baga-baga da rashin tsari da shiriri ta tun daga shi yaki za a ce amma annabi ya ce mishi alari silika cikin natsuwa da kwanciyar hankali yake so ka tafi kuma wannan haka ake so ya shafi rayuwar mu gabaki daya ko yaki ne ko zaman lafiya ne ko ana cikin kwanciyar hankali ko ana cikin tashin hankali ala risilika ka zama cikin natsuwa da kwanciyar hankali banda shauti da ifaci ifaci ko a cikin wani irin hali ake da wannan sai ka gane ashe wata dabi'a mummunar dabi'a da mutanen kasashen musamman kasashen Hausa nafi sani suke yi mummunar dabi'a ce ana kawo ta sai ka ji yara nefa ihu wannan jahiliya ce na farko dai akan dauki ni'imar Allah a maida ita zuwa gane fa hasken lantarkin nan ni'imar Allah ce idan Allah ya so ya hana sai ya hana sai ya sa ita fasa bututun ma ko ya hana gas din da za a turo wutar lantarki ni'imar Allah ce dan haka idan aka kawo wutar lantarki me ya kamata ka ce alhamdulillah godiya ga Allah sai ka ji yara nefa bi ma'ana me ne kenan sun dauki wannan ni'imar da Allah ya mana sun jingina ta zuwa gane ma zamu zo a cikin wannan littafi inda mutane suke jibinta ni'imomin Allah zuwa ga wani Allah wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun irin sakamakon da za ku yi ma Allah idan ya muku ni'ima sai ku ƙarya da cewa daga Allah take sai ku maida ita zuwa ga wani Allah to wannan kuskure ne babban kuskure ne da ka duk halin da ake ciki a koya ma yara tsari da rashin abin nan hargowa da hayaniya su ma manyan su ɗabi'antu da irin wannan a cikin wayansu ɗan ƙasashe da muka yi zamantakewa da su na ga wata kyakkyawan ɗabi'a idan sun taru su goma sha kaza suna tattaunawa yanda suke yi shine idan ana tattauna ana duk wanda zai magana zai daga hannu wannan ko a cikin harkokin su ne da kullun ba wai a masallaci in suna mitin ba duk inda ka gansu irin sun taru ana tattaunawa duk wanda zai magana za ka sai ya daga hannu so sannan sai ka ga shiga tsakiya haka suke yi sai ya shiga tsakiya yi bayani shi bayani shi bayani shi bayani shi dan yana kone yana da wata magana sai ya daga hannu sai ya shiga tsakiya haka na ga suke gudanar da irin wannan dabi'a ta su ba su da haƙuri to amma yanzu a masallaci ma yanzu inda zaka dan kawo wata matsala kace a tattauna haya haya sai a rika an sai tufi sabilillah an sai tufi sabilillah menene wannan haya ne da harguwa ai ba dabi'an mutane kirki bane to kuma har mata idan kaje ka samu mata san dawo daga makaranta kana nan gurin kana jin maganar mata daga bakin titin can harguwa ya riga shiga rayuwa rashin tsari to mutunci da mutuntaka da datta da nuna kai mutun ne cikakke duk sai ka nisanci irin waɗannan miyagun dabi'u dan suna zubar da mutunci suna kaskantar da mai daraja shine annabi ya ce masa unfuz ala risilika ka tafi cikin natsuwa da kwanciyar hankali hatta tanzila bi sahatihim har sai ka sauka a farfajiyansu sai ka ji tsakiyar garin thumma ju'uhum ila alislam nan ne muhalli shahid farkon abin da zaka fara yi ba kana zuwa kawai zaka ce to jama'a shikenan akai musu hari hujum a farkon abin da zaka fara yi shine thumma du'uhum ila alislam farko tun ka fara yin musu tallan addinin musulunci ka kiran su zuwa ga musulunci idan sun amsa kiran ka zuwa ga musulunci shikenan maganar yaki ta kai dama musulunci ba yana ba ya shar'anta yaki dan azubar da jini bane ya shar'anta yaki ne domin musulunci shi ya zauna lafiya ya samu masu yin shi cikin kwanciyar hankali da natsuwa shine makasudin shar'anta yaki idan musulunci ya samu natsuwa da kwanciyar hankali aka kyale mutane akan a tallata musulunci to me ne yaki kuma to shine ce farkon abin da zaka fara yin musu thumma du'uhum ila alislam farko shine ka fara kiran su zuwa ga addinin musulunci in sun amsa maka falalil hamdul minna in ba su amsa ba suka ce to sai ka ce musu to za ku biya jizya kun yadda kuna karkashin daular addinin musulunci kamar yadda zamu karanta a can cikin wannan littafi a gaba gurin bayani akan zimmatullahi wa zimmatu rasulillahi alfarman Allah wato ainihin alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu karanta shi a cikin wannan littafi idan sun yadda sun ce eh to mun yadda ba za mu musulunta ba amma za mu zama karkashin musulunci za mu rika biyan jizya to shikenan babu wani magana ne in kuma suka ce ba za su musulunta ba ba za su biya jizya ba to a lokacin nan kuma sun nemi tashin hankali ke daga dole sai an yake su an kare karfin su qatil alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna din al-haqq min alladhina utul kitab hatta yu'ti jizyata 'an yadi mahum sadir in sun bada wannan shikenan babu yaki amma an ba su bada ba to za a yi yaki shine ke ce thumma du'uhum ila al-islam ka kira su zuwa ga musulunci wa akhbiruhum kuma idan ka kira su zuwa ga musuluncin kuma ka ba su labari bi ma yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fihi haqqoqan Allah subhanahu wata'ala kuma dake cikin musuluncin ashe kawai ka ba su musuluncin ka tafi abin ka bai isa ba har kuma sai ka tsaya ka karantar da su kuma addinin musulunci yanzu ka kiranye su sun musulunta to an gama da farko to menene kuma ke gaban ka wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqihi fihi ka gaya musu kuma abin da yake haƙƙin Allah ne a cikin addinin musulunci akwai waɗansu haƙƙoƙa akwai haƙƙin la ilaha illallah akwai haƙƙin muhammadu rasulullahi akwai haƙƙin manzon Allah abin nan qur'ani akwai haƙƙin abin nan iyaye akwai haƙƙin shugabanni akwai haƙƙin ƴaƴa da ƴan abin nan akwai haƙƙin makwabta akwai haƙƙin al'umman musulmi gabaki ɗaya duk sai kai musu bayani akan waɗannan haƙƙi kaga wannan karatu kenan ake nufi ka zauna kuma ka karanta da su addini ka zauna ka karanta da su addini a daidai wannan gaban ne sai waɗansu malami suke cewa to shin idan ka je zaka kiranye su a can hadisin mu'adh ya ce falyakun awwala ma tad'un ilay shahadatu an la ilaha illallah shine farkon abin da za a fara kira kai to shin idan ka je zaka kira su zuwa ga la ilaha illallah kuma a daidai wannan lokacin ka hada musu da bayani akan waɗansu hukunce-hukunce na musulunci koko kawai la ilaha illallah zaka kira su akan ta sai sun musulunta ne sannan kai musu wannan bayani malabe suka ce wannan yanayi ke hukuntawa yanayi ne a matsayinka na mai da'awa ba salo ɗaya bane akwai waɗanda yake sun riga sun yi tibe sun ba da wuya sun sallama sun mika wuya wannan abin da ake so ka kira su ka kira yin su akan addinin musulunci wanda kake da tabbacin yanzu in kai musu bayani akan hukuncin hukuncin addinin musulunci daga baya ba za su zo su ce to ai mu baka gaya mana nan farko ba ba za su yarda ba to sai ka kirin yesu zuwa ga musuluncin a hankali sai karka musu bayanin wannan sabon gani akwai kuma yanayin da sai kasance ba irin wannan salon bane tun farko ne zaka hada musu ga baki daya ku zo ku musulunta musulunci shine imani da Allah ai imani da kaza da kaza da kaza ai imani da manzon Allah ai imani da kaza da kaza da kaza da kaza musulunci mu addini ne mai tsafta wanda yake akwai sallah a cikin sa sallan nan zaka ga akwai tsafta a ciki za a wanke hannu za a yi tsarki za a wanke fuska za a yi waye duk sallan azhar bata tare ta wuce minti gudu ba akwai kuma zakka da zaka bada shi kuma wannan yanayi yake hukuntawa yanayi yake hukunta yanzu idan zaka kira misali irin turawa masu shubuhi idan ka kira shi ka zuwa ga musulunci ba tare da kai mishi bayanin waɗannan hukukan ba sai kuma daga baka ce zaka yi mishi sai ga kai mishi tukka da warwara to sai ka hada mishi da la ilaha illallah da waɗansu abubuwa na dole wanda babu makawa akan su su zaka yi mishi bayani akan su sauran abubuwan kuma ka bari a hankali akwai kuma waɗanda da zaka kirinye su kawai musulunci zaka gaya musu la ilaha illallah in sun musulunta kana zuwa kana karantar da su a hankali a hankali a hankali yanzu dubi wancan hadisi na Mu'adh da muka wuto ai cikin rukunin musulunci guda uku annabi ya faɗi ko ba ku la'akari da wannan ba kawai ya ce ne in ka kira zuwa ga la ilaha illallah ka gaya musu sallah ka gaya musu zakka kun ji ya faɗi haji da azumi ai ba faɗi haji da azumi ba malamai kamar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ce dalilin haka shine in ma dai a wannan lokacin ba a shar'anta ba a farlanta aikin haji bane in ma a wannan lokacin ba a farlanta aikin haji ba duk da kasancewan kuma kamar waɗanda suka zo a cikin wannan hadisi daga baya amma wannan hadisi automatically an riga an farlanta aikin haji domin aikin da aka yi wa Mu'az an mishi aiki ne a shekara ta 10 kafin aikin haji da kadan haka da aka tsakankanin shi da mutuwan annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce watanni 3 zuwa 4 bane kaga a lokacin an riga an farlanta aikin haji amma me yasa manzo Allah bai mishi bayani akan al'amarin aikin haji ba Ibn Taymiyyah ce dalili shine kowane yanayi kowane guri da irin yanayin bayanin da ake yi kaga aikin haji yanzu cikin manan kila duk in ka daga kila mutum biyu ko uku ne kawai ma aikin haji ya wajaba akan su akwai yiwuwa ma gabaki ɗayan mu nan babu wanda aikin haji ya wajaba akan shi yanzu akwai yiwuwa yanzu inda zaka tambaya waye ya tattalin miliyan 1 a yanzu haka maganar da ake yi waye ke da miliyan 1 rara zai wahala ban ce babu ba ce babu wannan kan akwai attajirai ga suna yan kasuwa yana ta fafatawa to akwai yiwuwan su to amma kuma kila sun riga sun yi aikin hajin su kila sun riga sun yi aikin hajin kenan kana iya samu duk gabaki ɗayan mu nan babu wanda aikin haji ya wajaba kan shi daga nan kuma zuwa baɗin can ma sai ka samu shekara 10 ma kila aikin haji ya wajaba kan ka kenan ko da ba a yi maka bayanin aikin haji a wannan lokacin ba ba ɓoye maka gaskiya ba to azumi fa to shi kuma azumi Sheikh al-Islam ya ce ai kamar irin abin da yake da alaka da wankan janaba ne da makamantan wannan azumi wani abu ne wanda yake kai kadai ya shafa ko ana taruwa ya azumi kai kadai ya shafa kuma kai kadai din a boye sabanin sallah ba kai kadai ta shafa ba ta shafa al'umma ne kuma a tare da ka tana da bukatun ai maka bayanin ta amma azumi fa kai kadai ne kuma a boye in mutum ya zo ce azumi ya to shikenan ina yi alhalin baya yi waye sai gani babu wanda sai gani to wannan na daga cikin abin da ya kamata mai da'awa ya kula da shi wannan mahallin yana da bukatun ai bayanin la ilaha illallah da kuma sauran hukunce hukunce ko la ilaha illallah ya kamata ai bayanin ta ne to shine ne yake ce masa kai musu bayani akan abin da ya wajaba akan su daga cikin haƙin Allah fa wallahi manzon Allah ce na rantsa da Allah la an yahdi Allah bika rajulan wahidan Allah shiri mutum ɗaya ta sanadiyanka shiriya ne ya karbi musulunci koko shiriya ne yana kan mummunan ɗabi'a ya dawo kan tafarki madiniciya duka yana iya daukan wani amma dai hadisin shi yana magana ne akan a kiran Yesu zuwa ga su imani da kafirai to Allah shiri mutum ɗaya ta sanadiyanka خير لك من حمر النعم شيف مك الخير دغا حمر النعم حمر دي مي معنى حمر جاكو مي معنى حمار حمر فا جا تو مي جمع ان جا مي جمع ان جاكي ادل عربشي نيكي نبي باوان الله yanzu dai humuru ja himaru ja ko to jami'in su a larabci fa
menene jami'in su in kana san kanon ja kuna
na
kai mana ban san matsorace kai da karfin guyon ka kana yi aboya aboya
in kalle kuma sai ka sha mursai kai kamar irin ba kai din fadi
kun shiru
wannan ja ja dai zai zama humara'u
humara'u to
wala ce za ta zama kuma rawo
to ban ifa kaga a cikin alqur'ani mai girma ce fa malum an tazkirati mu'ridin ka annahum humur shine jam'in himar humur humur jam'in himar kenan shine jakuna kana humurun mustanfir shine jam'in himar shi kuma ahmar shine aija jam'in shine humuru wannan da rufu a wannan da dauri shine jam'in ja ahmar jam'in shi humuru himaru jam'in shi humuru to anan humuru ne koko humuru humuru da dauri ja ko jajayen raquma Allah shiri mutun daya ta sanadiyan ka ta hanyar wa'azinka da fadakarwanka da da'awanka to yafi maka alkhairi fiye da ka sami jajayen raquma ka sami garken su al-Imam an-Nawawi ya ce abinda ake nufi shine a baka garken jajayen raquma ga sunan bila adadi ka je ka siyar misali in ka siyar da su kai sadaka da kudin to ladan da zaka samu idan Allah shiri mutun daya ta sanadiyan ka yafi wannan kamar a baka raquma 100 misali raqumi ɗari ja mafi tsadan kenan mafi nagarta kenan a gurin larabawa to a ce ka je ka sai da shi kamar wata mota kenan yanzu kamar wata mota a motoci irin na alfarma irin motoci na alfarma ne ke nufi don wata mota ce a yau dai misali in kana da ita ka haska ko talakawa ne ku na mercedes mercedes wani yaro ya ce mercedes to ka samu dai mota mafi nagarta a yanzu a ce a baka garken motoci da guda 100 akwai wani aminu ya sai mota kudin motar naira miliyan 4,500 miliyan 4 to in ka je gurin masu arziki ma sosai motar miliyan 10 ake siya to dauka ta miliyan 4 a ce a baka irin wannan motocin guda 100 miliyan 4 so 100 miliyan 100 a ce ka dauki miliyan 100 kai sadaka shi ladan da zaka samu in Allah shiri wannan mutum ta sanadiyan ka yafi maka wannan ne mahalli shahid ka kirine su zuwa ga musulunci kai musu bayani akan haƙoƙin Allah subhanahu wataala dake kansu to Allah subhanahu wataala ya sa muna da rabo mai gwabi a cikin da'awa zuwa ga addinin Allah Allah ka sa muna da rabo mai gwabi ya Allah ka taimaki addinin musulunci nan da mu kuma ka taimake mu da addinin musulunci ya Allah ka sanya mu sababbin shari'an al'umma da karban sakon addinin musulunci Allah ka karfafa imanin mu Allah madaukar sarki duk irin daman da ka ba mu na ilimi da lokaci da dukiya ya Allah ka sanya addinin musulunci na da rabo mai tsoka a cikin sa Allah kada ka bar mu da wani ko dabarar mu dan zamu fara insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu shiga sai mu karanta masail dan masailin suna da tsantsayi babin da zamu shiga ba na gaba in mun gama masail babu tafsirin tauhid wa shahadati an la ilaha illallah wannan na daga cikin babi mafi tsada don anan ne zai maka bayani tunda ya ce kai da'awa zuwa ga addini to zai maka filla filla akan ma'ana da sakon da ke karkashin la ilaha illallah da abin da ke rusata zai maka filla filla akan ta yana da muhimmanci kwarai da gaske Allah ya kawo sarki karba mana asiri duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah ka shaitar da su da ka shiratar da mu ka shaitar da zuri'an mu ya Allah ka ba shugaban kasar Najeriya lafiya Allah ka masa muamala Allah ka daidaita masa al'amuransa masu nufin shi da sharri kada Allah ka taimake su masu nufin shi da alkhairi Allah ka musu muwafaka Allah ka ba shi lafiya Allah ka dawo mana shi lafiya ya Allah irin jarabawan da kai mana a baya muka gigice muka dandana kodan mu ya Allah kada kai mana irin wannan jarabawa Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka mana gudunmu lafiya masu lafiya kuma Allah ka kare mu da lafiya wadanda suka mutu Allah ka gafarta musu mu kuma mutum ta zo Allah ka samu shiga da imani Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka musu jagora Allah ka kama hannunsu daga zalunci Allah ka haskaka musu ka azurta su da nagartattun mashawarta ya Allah muna roƙonka Allah ka taimaki malaman addinin musulunci Allah ka taimake su ka tabbatar da gaskiya a harasan su Allah ka taimaki daliban ilimi Allah ka haskaka musu ka azurta su da ilimi mai yawa mai amfani ya Allah subhanahu wataala ka albarkaci kananan yaran mu Allah ka albarkaci kananan yaran mu Allah ka tarbiyantar da su tarbiya ta addini dattawan mu nawa da tsofaffi Allah kai musu albarka Allah ka sa su gama lafiya masu nufin aure Allah kai musu muwafaka kamar liman da yake shirin aure an jima liman mala aliyu Allah ka sanya alkhairi ka sanya albarka liman zai aure jama'a an jiman Allah kai mu dai dake na ga liman bai so a fallasa amma dai sai an fallasa ya wali man zai aure insha Allah ta'ala an jima kuma mala aliyu an daga kadai to an daga zuwa yaushe to to do Allah ya kokari dai a gaggauta san mun taya ma didi cewa liman zai aure to Allah ya sanya albarka to amma ko da ladan ai shi ina da bukata in liman bai so ladan ai zaka bukata auren nan ko kai ma kai ma zaka bukata to kaga shi ko da yau inda wanda zai ba ladan yau sai a bar shi yawa to Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya karfa mana asiri rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun